بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قدس تبتغى الله سبحانه وتعالى ديساك حد أمؤمن من صفيا تلهدي بيوغة وطن ذو القعدة أشيكارة دبو ليدة دليه دود سلاتين دهدو تهجرر منزان الله صلى الله عليه وسلم wanda take daidai da 8 ga watan 9 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darussan da muke dauka a cikin wannan rayuwa mai tsarki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum. Muna karanta abinda malam ya rubuta mana na karshen abinda ya auku a yakin Uhud. Yaki da ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi baki daya sun dawo Madina suka kwana wato daren Lahadi ranar Asabar da daddare zuwa washe garin Lahadi kenan suka kwana cikin damuwa da shirin ko ta kwana dan babu amincewa ga tsarin mushrikai cewa za su iya dawowa su kawo hari ga Madina. To wannan shi ya haifar da abin da zamu tashi a kansa a ghazwat hamra al-asad fita in an ce ghazwa da ma kamar da muka sani ba lalle ya zama an yaki ba amma dai fita ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita. Wannan ana kiranta ta hamra al-asad sunan wani wuri ne kilomita 20 yana nan har yanzu idan mutum ya fita daga Madina akan hanyarsa zuwa Makka daga gefen dama a hanyar zuwa Badar sunan sa kenan hamra al-asad. To za mu tashi inda ke cewa wa batar rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yufakkiru fil mawqif. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwana yana tattunani akan wannan hali da ake ciki wato wannan wuni da suka yi ran Asabar suka kwana wannan Lahadi. Yace yana tattunani yana jujjuya halin da ake ciki me zai kai ya kawo me zai faru. فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال فلا بد من أن يندموا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أبن ديكي هنجيشيني وأن مشركي النبي صلى الله عليه وسلم يناس أولاً سوى إن حرسوا كي تناني سوى كي وأنهم فياكم بصفاء إذن تدقومي أسكين سبا أن يأتي سنسامو كمرين جاي da nasara da galaba amma kuma ba su fa'idanta da wannan nasara da wannan rinjayen da suka samu tunda sun ji wa musulmi ciwo da yawa kuma an kashe misalin adadi mutum 70 ta kai har an taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kaga ko za ka iya cewa mushrikai sun samu wani abu na galaba ko nasara a wurin filin yaki ne. To sai ce wannan nasarar da allati kasabuha wanda suka same ta fi sahatil itali a fagen yaki a filin da aka yi wannan yaƙi to shi in dai har sun tunanin cewa ba su ci nasara a wannan yaƙi ba su amfani kai da wannan nasarar da suka ci ba yace fala budda an yandamu ala zalika to lalle za su yi nadama akan wannan za su ya za a yi sun samu dama sun kashe adadi mai yawa sun kuma raunana da yawa amma kuma suka bar wurin ba tare da sun fa'idanta da komai ba ko ganima fa ba su ɗiba ba haka suka juyo kuma suka wuce garin Madinan a lokacin ba kowa a ciki ga mata ga yara da sun ga dama su kwashi bayi da dukiya da sun shiga sun yi abin da suka so amma Allah madaukaki ya tsare ba su yi wannan ba sai ce wayarji'u min at-tariqi sai suka koma ta hanyar su li ghazwil madinati ai da sun koma da sun yi tunani da sun koma ta hanyar su zuwa Makka a sai su koma Madina su shiga garin marratan saniya karo na biyu domin ya zama cewa sun fa'idanta da wannan nasarar da suka samu. فصمم على ان يقوم بعمليه مطارده الجيش المكي da haka anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya abin da ya kamata ayi shine ya kintsa sahabbai su sake bin bayan waɗannan mushrikan domin kada su sake juyowa su aika a Madina. Kar ku manta a inda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tura a ga yaya tsarin su yake shin idan an ga sun hau dawaki sun kama hanyar Makka to alama sai ta cewa ba Makkan za su koma ba domin doki in an haushi yaki ake to juyowa za su kawo hari Madina. yace in ku an ga sun haura kuma sun daure dawakin su sun ja su ana tafiya da su domin raqumi shine abin tafiya ba doki ba to yace to a dawo kawai a kyale su tafiya za su yi makka ba hari za su kawo madina sai aka ga sun haura kuma din kun ga ai da sai a gamsu da haka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa bata natsu akan wannan ba domin dama zuciya ce da take cike da wahayi da kuma dabara da basira irin ta shugabanci wanda ba a taba irin ta ba don haka sai tunanin kai bai kamata a kyale waɗannan mutanen ba ya kamata a bi bayan su da niyyar cewa in an same su hari za a kai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai kintsa wannan abu kamar da zamu ji qala ahlul maghazi ma hasiluhu malaman rubuce rubuce a fagen maghazi yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaya mana an ce sunan maghazi me ake nufi duk da cewa mun san daga gazuwa ne aka samu sunan amma asalin sunan ilimin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan ya faru domin da tunani bai zo a fara rubuta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tarihi me ya faru ba sai lokacin da aka fara hada yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fitar da yayi ya je wuri kaza an yi kaza to shine aka fara shi sa littafan farko da aka rubuta asira an rubuta su ne da wannan kutubul maghazi ake ce musu daga nan kuma aka ci gaba aka sami wannan dai na san mun tattauna shi a baya can sannan aka rubuta da sunan sira daga baya sai ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su masu littafan sira dinnan sun rubuta ma hasiluhu abinda a dunkule gashi zan kawo shine ma'anar ma hasiluhu kaza mubtada ne da khabar ma'ana sun rubuta abinda a dunkule zamu iya cewa gashi menene innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nada fil nasi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shela cikin mutane wa nadabahum ya kira su ila al masiri ila liqa'il aduwi cewa ataka a tafi don a hadu da abokin gaba wa dhalika sabah al ghad min ma'rakati uhud wannan ko ya kasance washe garin dawowa daga yakin uhud sun dawo ran yaushe ran asaba yawa washe gari ko kun ga lahadin kenan da aka kwana washe gari ai yawmal ahad athamin min shahri shawwal sanata 30 wasu suna cewa 16 daga wata yawa shinan yana cewa ran 8 ne ga wata 8 ga watan shawwal a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wa qala kuma har yace da su la yakhruj ma'ana illa man shahida alqitala kada wani ya fito tare da mu wannan fitar ta yau lahadi dinnan sai wanda ya halacci yakin badar yakin da aka yi na uhud din mun gane yawa banda wanda ya halacci yakin uhud kowa ya zauna a gida wanda dama bai je yakin uhud ba to kada ya fito iya wanda suka je yakin su kada za su fito domin su ne cikin shiri su ne cikin wato kowanne ta'ahubi da ake bukata فقال له عبد الله بن ابي سي عبد الله بن ابي يشي دشي وانا عبد الله بن ابي ابن سلول هو سي يشي دشي اركب معك نما ان هو امبيكا افتت تاري دني قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي لا كاي زمان كبا ما بقاته من سان شي كو شغبان منافقاي يوا يا زو يا نيمو افتت تاري دشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي اه با ما بقاته با ما سو kunga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan mataki na yakin uhud ya fahimci suwaye munafikai ya fahimci akwai munafikai don haka munafikai ba wasu mutane ne da suka cakudi da sahabbai har za a ce ba a gane su ba sahabbai daban munafikai daban wannan kullum ana nanatawa duk inda aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba munafikai a ciki duk inda aka ce munafikai to ba sahabbai a ciki yawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da'iman aka faɗa ana nufin waɗanda suka yi imani da shi suka zauna da shi suka taimaka masa kuma suka rayu akan abinda ya mutu ya bar su akai sai yake cewa har yanzu wastajaba lahu almuslimun nan ne ko yace wastajaba lahu almuslimuna muslimi suka amsa masa suka fito duk wanda suka je yakin Uhud suka fito alama bihim tare da ma'ana duk da abinda ke tare da su min aljurhi الشديد نتيوكا da raunuka da suka ji mai tsanani duk da haka suka fito suka tabbiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka amsa wannan kira na cewa a fito za a sake fita ba za ka iya cewa an huta ba an dawo da daddare an kwana cikin firgici kai ka ce dama a hanya kawai aka kwana za a karasa a ci gaba don haka ba magana ce ta an huta kwana ɗaya ba ma an zo kawai an sauke kayan yaki wani makila bai sauke ba kawai shiga gidan sa ya ga iyalin sa sai aka saki kira a zo a fita to sai suka amsa wannan kuma dama shine ta'ada na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khawful mazid da kuma wato tsoro mai wato wanda ya wuce iyaka kari akan abin da aka saba duk gashi nan tare da su amma duk da haka suka fito wa qalu sai suka ce sam'an wa ta'ata dama wannan shine al'adar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kaza sam'an wa ta'ata in aka samu wani yanayi da ba haka ba yace su yi wani abu har suke tunanin wani istihadi nasu to bangaren tunani ne na cewa la'alla umarnin ba hazin bane akai amma ba wai dan su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan yace ku yi kaza su ce ba za su yi ba ai kaman ba su fahimci alqur'ani ba kenan da shi ya saukar Allah madauki ya saukar masa kuma shi ya ilmantar da su yace wasta'adhanahu Jabir ibn Abdullah to sai Jabir dan Abdullah ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi da shi wannan fitar me yasa ya kawo wannan kasancewar Jabir dan Abdullah bai je yakin Uhud ba ba da shi aka yakin ba lokacin da aka fito in ba ku manta ba lokacin da aka fito za a tafi yakin Uhud Jabir ya shirya babansa ma ya shirya Abdullah bin Haram Jabir zai fita yace baban yace a'a kaga daga kai sai ƴaƴana mata ga sunan kuma Allah ya hore mana su da yawa ba na san da ni da kai mu je mu mutu ya zama ƴaƴan matan nan ba mai kulawa da su don haka ka zauna a gida ni in je yaƙi kamar yana ji cewa zai mutu kuma haka aka yi ya tafi mahaifin Jabir a can ya mutu shine ai wanda muke karanta a baya cewa a wani lokaci can zamanin mulkin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu an zo ana tona gwalalo dutsen Uhudu wannan gaban za a yi wani hanyar ruwa da aka zo aiki shine aka tono mahaifin Jabir kuma aka same shi yadda ya mutu har da jini yana cikin da har malami suke ambata shi a matsayin karama ta waliyai a irin wannan cewa an sami gawarsa yadda take ran da aka binne shi shine mahaifin Jabir dan Abdullah to sai Jabir din yazo yake neman izin tunda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai je yakin ba ai kada ya fito ko to shi sai yazo sai ya nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala yake cewa ya rasulullah inni uhibbu alla tashhada mashhadan illa kuntu ma'aka ni ina son a ce baka halarci wani yaki ba baka je wani wuri ba sai face ina tare da kai ban so a ce an yi wani abu babu ni ba wa innama khallafani abi babana ya barni a gida ne shine khallafani ba khalafa ba in an ce khalafa wani ya maye wa wani ma'ana wani ya mutu wani ya zauna a bayansa in ku aka ce khallafa wani ya mayar da wani a matsayin khalifansa kun gane babbanci yawa ai ja'alahu khalifatan ala ahli baitihi shine ma'anan khallafa don haka yace wa innama khallafani abi ala banatihi ai mahaifina dama ya dora ni in kula da ƴaƴansa mata ne fa zin li asir ma'aka asalin riwayar a kutubul magazi musamman magazil waqidi ba asiru bane asir ma'aka domin jawabi ne na abin na fi'ilin talab na fi'ilu amrin ko in ce na fi'ilin talab domin cewa fa dhalli asir ma'aka shi kuma dama irin wannan fi'ili idan ya zo a jumla ta sharadi yi mun kaza in ma kaza to takan zo ne da jazma ba da wato wannan halin rafa'a ba don haka cire ya'un din nan shine yafi dacewa fa dhalli asir ma'aka yace ka bani izini in tafi tare da kai ma'ana duk da cewa bana cikin waɗanda suka halarci yakin Uhud amma gashi ka ce babu mai fitowa sai wanda ya halarci wannan yaki to ni fa ba kin zuwa nai ba mahaifina ne yasa in kula da ƴaƴansa mata fa adhina lahu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini yace to zo mu tafi don haka kamar yadda al-waqidi yake fadi littafinsa babu wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaki cikin waɗanda ba su je Uhud ba banda Jabir saboda wannan neman izinin da yayi sauran ko mutane wanda suka san ba su je ba to suka zauna a gida iya wanda suka fita yakin su suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fita to yace wa sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu hatta balaghu hamra al-asad annabi sallallahu alaihi wasallam tare da musulmi suna tare da shi suka fita har suka je wannan wuri da ake ce ma Hamra al-Asad ala bu'di 8 amyalin min al-Madina mil 8 daga Madina fa askaru hunaka wannan al-lisafin mil al-lisafin kilometer kilometer 20 ai da yake dai a yanzu in mutun ya fita daga Madina yana nan kuma da wannan wato suna din har yanzu fa askaru hunaka sai suka yi sansani a wurin a dakata domin kun san aka fita yaki ba kawai kai tsaye ake tinkarar inda za ta bi akan yi sansani sai a kuma tura ɗan nemo labari sai su je su samu labari don a san inda za a dosa a san matakin da za a ɗauka kada a yi kuskure yau tun kafin a yi nisa daga gida to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi sansani a wannan wuri da ake ce Hamra al-Asad wa hunaka aqbala ma'bad ibn abi ma'badin al-khuza'i a lokacin nan ne wani bawan Allah ana ce masa ma'bad dan gidan abi ma'bad al-khuza'i yazo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa aslama yazo ya musulunta gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yuqalu wasu kuma suna cewa a riwayoyi bal kana ala shirkihi bi musulunta ba haka akan shirkarsa yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walakinahu kana nasihan li rasulillah sai dai mutun ne mai fadin gaskiya kuma mai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kun san asalin nasiha abinda ake nufi da ita dama shine hiyadatul hadhi lil mansuhi lahu kamar da ake cewa asalin nasaha shine dinki kamar tela ya dinke tufa ana cewa nasaha al khayyatus thawba wato tela ya dinke tufa shi ake nufi da nasaha dama shine a gyara abu idan mutum kuna mu'amala da shi mu'amala ta wato ikhlasi ya bayyana maka abin da ke zuciyarsa ya gaya maka gaskiya ba wai ta lalle sai kai kuskure ba in kai kuskuren ma kuma ya gaya maka gaskiya duk ana ce masa nasihul laka to shi wannan mai nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yana mu'amala mai kyau da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da bai musulunta ba yawa to shine amma abin da yake faɗa anan wata riwayar an ce ya musulunta wata riwayar kuma cewa haka yake dai bai musulunta ba yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa wasu kalmomi a fahimta sa na gaskiya ne sai sai lima kana domin abinda wannan lima ne ba lamma ba lima kana baina khuza'ata wa baina wa bani hashim min al-hilfi saboda abinda ke tsakanin su kabilar banu khuza'a ko khuza'a da kuma wato banu hashim kuma shine kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani to abinda ke tsakanin su min al-hilfi hilfi na alƙawarin zaman lafiya ku riga kula da yadda ake karanta wannan hilf in an ce hilf shine alƙawarin zaman lafiya al-halifu shi kuma shine rantsuwa shi fataha farko da lamu mai kasara shine halif shine rantsuwa amma wannan al-hilfu ha'un da kasara lamun da sukuni yau abinda ke tsakanin su na alƙawari na a zauna lafiya tsakanin kabilan khuza'a da banu hashim saboda wannan sai shi wannan bawan Allah ma'bad ibn abi ma'bad al-khuza'i yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai shi ya muhammad kaga wannan lafazin ya nuna bi musulintan ba yau duk da riwaya mashu kamar yadda zai zo nan gaba sai ya ci gaba da ba da labarin a matsayin ya musulunta tunda yana ɗaukowa ne shi wannan bawan Allah daga masadir da yawa kamar yadda zai zo ga mana a wani littafin an ce fa aslama ya riga ya musulunta wani littafin kuma sun ce bai musulunta ba to ya ɗauko daga wannan ya ɗauko daga wannan kuma la'alla ko ya manta ya faɗi abinda ya ishara a kansa zuwa a baya ɗin almuhim fa qala sayyisi ya muhammad amma wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabik wallahi abinda ya same ka dinnan cikin wato sahabbanka da aka shi da yawa aka jiwo da yawa ciwo wannan abun azza alaina mu qabilar banu khuza'a ko banu qabilal khuza'a wannan abun yayi mana girma mun ji damuwa sosai mun samu damuwa mun ji rashin dadi ga abin nan da ya same ku domin mun san abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai cin nasara akai akan su haka ka iya cewa a harkar yaƙin duk da dai za mu zo mu magana akan abin da malami kawo mana dangane da shin yaƙin Uhud nasara ce ga kafirai ko nasara ce ga musulmi akwai fuskoki da yawa da za a kalli yadda yaƙin ya gudana kuma da yadda za a fassara shi za mu zo mu ji to sai ya ci gaba yake cewa walau yace wala wadidna mun so annallaha afaka a ce Allah ya tsare ka bai ba da dama an maka wannan abin da aka yi maka ba ba mu ji daɗi ba fa'amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni shi to tunda ka zo da wannan magana ga abin da zaka yi mana yace abin da zaka yi shine an yulhi an yalhaqa aba sufyana ka je gun abu sufyan ma'ana ka je gun mushrikai dandazan su ka samu abu sufyan shugaban su fayukhazzilahu kai masa wata dabara da zata tabar da shi ta kauda shi daga dawowa ya kawo mana hari tunda basu san ka musulunta ba ko kuma ga halin da kake ciki ma'ana in an dauki dama bai musulunta ba samsam ya zo da wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi wannan dabara ya je ya samu shugaban mushrikai a wannan lokaci yayi masa wata dabarar da zata kauda hankalinsa ta hanyar ya tsorata su cewa annabi fa sallallahu alaihi wasallama yana nan yayin shiri su ma zai biyo bayan su kaga wannan sai ya sa su kuma su razana sai su fasa dawowa Madina sai su kama hanya su wuce Makka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya lura da ta'adin da aka yi mai yawa an kashe adadi mai yawa an ji ciwo ga mutane da yawa a cikin gajiya ake kuma an nukurkusa sosai a sake shiga wani yakin yau daga dawowa jiya ya shi kansa ya ji tausayin abun amma kuma duk da haka muhimmancin a ba wa Madina tsaro da kar a bari a zo a yi musu ta'adi kuma babban abu ne da haka duk da haka a yi wannan dabarar a gwada a gani a je a yi takhzili kamar da ya faɗa nan ce fayukhazzilahu takhzilin mutum shi ne ka taɓar da shi ka canza masa tunani kuma ka ƙi taimakonsa asalinsa kenan da to shi ne sai ya ce walam yakun ma khafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min tafkirin mushrikin fil audati ila al madinati illa haqqan to ai da ma haka ne kuwa tunda manzo ne na Allah shi mai malami yake cewa yana cewa wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata zai auku na tunanin mushrikai su dawo Madina bai kasance ba ko sai gaskiya ashe kuwa duk wannan dabarar da suka hau raquma din ba sun hau ne dan za a tafi Makka din ba kuwa suna da niyyar dawowa din ashe ku duba ku ga wato tunani na wanda ake ma wahayi dama babu mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hangi wannan abun ya ji a jikinsa duk da cewa ba urukuru aka gaya masa shi ba yace fa innahum su waɗannan mutane wato mushrikai lamma nazalu bir rauha yayin da su kuma suka yi sansani a wani wuri ana ce masa ar-rauha ala bu'di 36 milan min al-madinati tsakanin nisan distance da ke tsakanin su daga Madina mil 36 daga Madina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mil 8 ko su kuma suna mil 36 daga Madina to yayin da suka zauna suka yi sansani suka yi zango suna hutawa talawamu fima bainahu sai suka rika zargin junan su shine talawamu ya talawamuna wannan yace ai ku ne kuka ja ya za a yi mun yi kaza mun yi kaza haka kawai muka dawo gashi mun yi hasara hannu kawai ba komai wa qala ba'dhum sashan su qala ba'dhum wasu daga cikin su suka ce li ba'dhin ga sashan su lam tasna'u shay'an ba abinda kuka yi kawai wahala kuka je kuka sha asabtum shawkatahum wahdahum kun samu karfin su su kadai kun same su ba kowa tare da su thumma taraktumuhum sannan ku zo ku bar su wa qad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum bayan ku ga wasu masu dan karfi akan su za su iya sake taruwa su dawo muku kuka kyale su ai da kun kama kamammu a cikin su da kun kara kakkashe wasu kafin ku baro rin shine wani wasu daga cikin su ke gaya musu ma'ana dai lokacin nadama kuma ake yi sai suka ce farji'u hatta nasta'sira sha'fatahu mu koma yace ku koma har sai mun tumbuke asalin su shine sha'fa a tumbuke mutane gaba ɗaya daga gindin su ai uprooting din su shine ma'anan nasta'silu yawa mu koma gaba ɗaya mu kare su kwata kwata shikenan ya zama babu labarin su to wa yabdu anna hadha ar-ra'ya ja'a satahiyan yadda yake bayyana shine wannan ra'ayin daga wanda ma ya fade shi na cewa a koma a sake kai hari Madina ya zo ne satahiyan an ce satahi ka dau wata shawara ba tare da zurfin tunani ba ba tare da darasi mai zurfi ba shine satahi kuma an ce satah ana nufin abin da ke sama sama bature ne cewa superficial abin da kai shi ba tare da ka zurfafa tunani akai ba haka kawai kai shi saboda wato abin da ya motsa na zuciyarka to yace la'alla wannan tunanin abinda ya auku an yi shi ne haka kawai ba tare da an zurfafa tunani da shawara ba mimman lam yakun yuqaddiru quwwatal fariqaini ya zo ne wannan tunanin wannan shawara ta zo ne daga wanda
bai fa auna shine lam yuqaddir bai auna quwwatal fariqaini karfin bangarorin guda biyu ba bai auna karfin su ba domin da an auna za a ga cewa har zuwa yanzu a wannan lokaci musulmi sun fi karfi domin duk da waɗannan an kashe su to akwai kuma adadi da yawa fa suna Madina ba su fito ba za a iya umartar su su fito kuma su ba su gaji ba da karfi za a dawo da yakin ya dawo sabo kuma yanzu to shine sai da wanda ya bada wannan shawara ya auna karfin bangarorin guda biyu wa ma'anawiyatihim da karfin zuciyar su shine ma'anawiya wa taqdir yace taqdiran sahihan wato aunawa ingantacciyar aunawa da wannan abun ba haka zai fa da kalmar da bata zama haka ba shawarar ba da bata zama wannan ba yace wali zalika khalafahum za'imun mas'ulun dan haka sai wani shugaba daga cikin masu jagoranci a cikin su sunansa Safwan ibn Umayya dan gidan Umayya ibn Khalaf sai ya saba wannan ra'ayi qa'ilan yake cewa ya qau kai mutane na bari ku jifa la taf'alu kar ku aikata wannan kar ku sake mu juya mu ce zamu koma Madina mu kai musu hari fa inni akhafu an yajma'a alaykum man takhallafa min al-khuruj domin abinda nake tsoro shine ya tara muku mutanen da takhallafu basu je yakin Uhud din an yi da su ba kuma suna nan da karfin su ai min al-muslimin fi ghazwati Uhud wato daga cikin musulmi wanda basu je yakin Uhud ba yace farji'u wad-dawlatu lakum ku koma yau nasara ce gare ku kun riga kun same ta shine ma'anar wad-dawlatu lakum daula nan ba ana nufin gwamnati ba ana nufin juyin yau fa naku ne tunda kuka same shi to kar ku je kuma ku rusa shi ku tafi ku koma gida kun ji nasara fa inni la amanu in raja'tum an takuna ad-dawlatu alaykum abinda nake tsoro bana amincewa shine la amanu ban amince ba ba ni da natsuwa cewa in har kuka koma dinnan kuka ce za ku kai hari Madina ya zama ad-dawlatu alaykum la lakum ma'ana ya zama cewa juyin kuma ya dawo kanku ba gare ku ba illa anna hadha ar-ra'ya to sai dai kuma wannan ra'ayin nasa rufida an yi watsi da shi ba a karbe shi ba amma ma ra'ayil aghlabiyyati sahiqa wato ko an rusa shi ba a karba ba akai watsi da shi a gaban ko a fuskan aka ya fuskanci wato ra'ayin aglabiya wanda tafi yawa shine as-sahiqa wa ajma'a jayshu makkata kun fahimci wannan zancen Safwan ibn Umayya yace musu kada fa mu koma dan ina tsoron abin ya dawo kanmu maimakon yayi mana amfani mun samu wannan nasara mu kama hanyar mu tafi to amma kasancewar da yawa daga cikin su sun dauki wannan ra'ayin daga wanda ya bada shi sai suka fi karfin sa shi ba a karbi nasa ba sai ra'ayi ya rinjaye cewa a dawo Madina a kawo hari mun gane wa ajma'a jayshu makkata shikenan sai ya zama rundunar makka ma'ana ta mushrikai suka yi ijma'i suka yi niyya alal masiri nahwal madinati cewa su taho hanyar makka ai hanyar Madina su yo Madina walakin qabla an yataharraka abu sufyan bi jayshihi amma kafin abu sufyan ya motsa da wannan wato runduna ta sa min maqarrihi daga inda suke dinnan inda suke sansani lahiqahu ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai sai ga ma'bad dan abu ma'bad al-khuzai wancan da ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho akan zai wannan dabara bari mu ji wacce dabara ce yazo yi wa lam yakun ya'rifu abu sufyan bi islamihi kun gani abin da ke ga mana dazu shi malam safiur rahman mubarak furi anan da yake yana dakuwa daga wani littafin da mai rubutun yana da ra'ayin cewa wannan bawan Allah musulunta yi sai yake cewa alhali abu sufyan ba shi da labarin cewa wannan mutumin ya musulunta ma'ana suna zaton yana nan a shirkar sa yawa to ala ayi halin kowanne ne fa qala sai yace ma wara'aka ya ma'bad me ka baro a baya kai ma'bad shine ma'ana ma wara'aka ba mu labarin abin da ka baro a bayanka tunda daga Madina ka taho fa qala ma'badun sai ma'bad yace wa qad shunna alaihi harbu asabin di'aiyya anifa wato ya kintsa masa shunna ya kai hari man ce shanna alaihi alharb ana nufin ya kai masa hari to waje ewo shine asalin ma'anar shanna wato ya kai masa hari wannan iri na yaki yakin asab wannan larabci ne na zamani abinda ake nufi yaqin asab yaqi najijiya war of the nerves haka suke fadi da turanci ana amfani da shi a zamanin yanzu ma'ana yaqi na tunani na kwakwalwa wanda za a zo a razana ka a furgita ka ana cikin yaqin ba wai a fagen fama ba kamar yanzu irin zamanin yanzu irin yaqin da ake na ilami na san na ya sunan su kafofin yada labarai duk wanda zai baka labarin yaqi in yana da wani bangare da yake goye baya a cikin bangarorin yaqin ya yake bada labarin yana bada labarin gurgudan yadda zai masa amfani ya kuma tsoratar da waɗanda suke ji daga wancan bangaren ko ida za shi yasa lokacin da ake yaqi dama inda zaka rika jin labaran duniya daga kunnan ko ai daga bakin abokan gaba to kullun za ku fadi sai dai a sa wasu mutakhassisuna waɗanda suka san harkar yaƙi su kaɗai za su riƙa ji ba a gaya wa sauran rundunar yaƙi labaran duniyar abokan gaba in ana yin wannan to za a faɗi musamman yanzu an iya shi sosai in ana yaƙi-yaƙi to shi ne abinda ake nufi da harbu asab yaƙi na domin asab jam'in asab ana nufin jijiya abinda zai canja maka tunani da'iya na campaign yadda muke faɗi dai na abin nan na harkar media shi ne da'iya anifa mai tsanani ma'ana yayi masa yaki da zagon ƙasa mai tsanani kwarai da gaske sai yace menene kalmar ma'abad yace muhammadun qad kharaja fi ashabihi kai muhammadu fa ya fito cikin sahabbansa ma'ana yana nan ya fito tare da su yatlubukum yana neman ku wallahi a shirye yake cewa zai zo ya kawo muku hari fi jam'in cikin wani taro wanda lam ara mithlahu qattu tunda nake ban taba ganin taron jama'a irin wannan karin da suka fito ba kaga wannan ai zai tsorata su yawa wannan shine harbu an asabin haqiqa yawa yace yataharraquna alaikum taharruqan zuciyarsu a kona take da bakin ciki akan abin da kuka yi musu shine yataharraquna alaikum zuciyarsu tayi zafi akan abin da kuka yi musu qadistama'a ma'ahu man kana takhallafa anhu fi yawmikum waɗanda ba su zo yaƙin nan a yaumikum a ranar nan da ku kuka samu galaba ba yaƙin Uhudun nan wanda ba su zo ba duk sun shirya sun fito za a taho da su wa nadimu ala ma dayyu sun yi nadamar abin da suka tozartar ba su samu damar zuwa ba wato wannan yaƙi kaga kenan zuciya tana ta farfasa an fito za a kawo hari fihim min alhanqi alaykum shay'un lam ara mithlahu qattu zuciyarsu a cike take da ku shine ma'ana hanq in an ce kharaja hanqan ma'ana ya fito yana mai tsafin zuciya a cike a fusace suke za su zo su kawo muku hari to shine yace fihim tare da su min alhanqi alaikum na cikar da suke da fusatar da suke dangane da ku shay'un wani abu wanda yake lam ara mithlahu qattu ban taba ganin irinsa ba tunda nake a duniya kaga wannan kalma ce wace iri ta tada hankali ta tsoratarwa ta kuma wato dabarar kauda waɗannan mutane su tafi hakan kuma aka yi duk da dai an yi wani abu qala abu sufyan to a lokacin sai abu sufyan yace wai hak kai can ka kai kuwa ma ta kula wani irin zance ne wannan kake gaya mana qala sai yace wallahi ni dai a gari na rantsa da Allah ma ara an tartahila bana ganin ya kamata ku bar wannan gurin hatta tara nawasil khayl kar ku bar wannan gurin har sai kun ga wato abin nan me ake cewa goshin dawakin musulmi sun tinkaro aw hatta yatlu awwalul jaysh min wara'i hadhihi al-akma ko kuma har sai kun ga rundunar farko ta wannan rundunar musulmi a bayan wannan tudun gashi muna gaba yana gaban mu nan ma'ana ku zauna anan ku ga kar ku motsa har sai kun gansu ƙara tsorata su yake ma'ana ku zauna ku gani idan suka zo ai kare ku za su ma'ana abin da yake nufi ku kama hanya tun yanzu ku yi maka kar ku saurara in ku kuka zauna to sai dai ku ga rundunar musulmi sun zo muku nan bayan wannan tudun da muke gani yanzu nan suna haurowa ku to ba mai tsaye da su tsakaninku da su fa qala abu sufyan sai abu sufyan yace wallahi laqad ajma'ana al-karrata alaihim linasta'silahu mun ko wallahi mun riga mun yi niyyar cewa sai mun yi karra a kansu sai mun sake kai hari a kansu don mutum buke su baki daya kala sai sai falata fa'al to kar ka yi fa wannan kuskure ne kar ku aikata wannan fa inni nasihun nasiha nake muku wallahi kun kuka fara wannan kuskure wa hina idin take a lokacin nan in harat azaimul jaysh al makki sai zuciyar wannan rinduna ta kafirai nan da nan sai ta ruguje an ci nasara akan su wa akhadahu al faza'u war ru'b da firgici da tsoro ya shiga zuciyarsu duk suka tsorata falam yara al afiyata illa fi muwasalati al insihabi sai zama wannan yara nan ana ishara ne zuwa ga jaishin yawa mun gane al jaysh al makki falam yara bai ga komai ba bai dauki wani ra'ayi ba illa muwasalata al insihab su ci gaba da janye jiki din nan da suka janye jiki tunda dama su suka janye jiki insihabi shine mutum ya janye jikinsa ana yaki to ra'ayin da suka dauka shine su ci gaba da wannan janye jiki su kama hanya war ruju'i ila makka su koma zuwa makka baida sai dai kuma shine ma'anan baida ai illa anna eh baida anna abu sufyan sai dai abu sufyan qama bi harbi a'sabin di'aiyya didd al jaysh al islami shi ma ya rama irin wannan harin da aka yi kawo masa harin campaign din shi ma sai ya rama ya aka yi la'allahu yanjah shi ma saboda la'alla waye gwada ya ga ko shi ma zai ci nasara fi kaffi hadha al jaysh an muwasalati al mutarada la'alla zai ci nasara wajen kare wannan rinduna ta musulmi daga ci gaba da kawo harin nan nasu mutarada shine ka biyo mutun kana so ka cin masa ka kai masa hari kaga musulmi sune masu mutarada kafirai kuma sune masu me in kun fahimci kalmomin da na faɗa yanzu me musulmi kafirai suka yi insihabi insihabi shine janye jiki musulmi kuma sun biyo su biyowa mutun zaka cin masa shi ake cewa mutarada to sai Abu Sufyan shi ma yayi amfani da nasa irin campaign din domin ya ko zai ci nasara wajen sa musulmi su ma su koma kasu zo me yayi gashi fa qala sai yace yawai sai wa taban fa huwa yanjahu fi tajannubi liqa'ihi to tabbas kuwa shine taban tabbas kuwa fa huwa yanjahu zai ci nasara wajen wato nisantar haduwa da abokan gaba da su musulmi faqad marra bihi ga abin da ya faru marra bihi rakbun min abdul qais wata kabila ta abdul qais rindinar su kuma sun taho daga wani wuri za su wuce shine ake nufi da rakab rakab jam'i ne na rakib rakib mutun daya rakbun kuma jam'i mutane da yawa mahaya to sai ga mahaya sun zo na kabilan abdul qais yuridul madina su kuma sun taho daga makka za su tafi madina ko daga bangaren makka za su yi madina kuna fahimtar abin wancan ma'bad ibnu abi ma'bad daga ina yake daga madina yake shi zai yi wajen makka sai ya hadu da su to ga wani ga wata tawaga kuma daga abdul qais su kuma za su yi wajen madina to shi ma zai amfani da wata tasa damar shi ma ya tsorata musulmi shi abu sufyan fa qala sai yace hal antum muballighuna anni muhammadan risalatan shin za ku isar wa muhammadu wata risala daga gare ni wa uqiru lakum rahilatakum hadhihi zabiban bi ukaz idha ataytum ila makkata ni kuma nayi muku alƙawarin zan nauyaya muku shine uqiru zan cika muku rahilatakum wannan kayan hawan naku gaba daya zabiban da zabibi zan ba ku zabibi cikin wannan kayan abun hawan naku bi ukaz akasuwar ukaz idza ataytum ila makkata in kun zo makka ma'ana lokacin da za ku dawo in kun zo makka nayi alƙawari zan ba ku zabibi cikin kayan abin da raƙuman nan naku za su dauka amma da sharadin ku isar da sako da zan ba ku yanzu zuwa Muhammadu in kun yi hanyar Madina ku gane zancen tayi qalu sai suka ce na'am eh mun yadda qala sai ce fa ablighu Muhammadan ku isar da Muhammadu anna qad ajma'na al-karrata cewa ga munan ashirye muke zamu sake kawowa hari Madina linasta'silahu wa nasta'sil ashabahu dan mutum buke shi mutum buke sahabbansa baki daya mu kare su baki daya yace ku je ku fadi wannan famarra ar-rakbu shine sai wannan mahaya suka tafi bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka wuce suka zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da tare da sahabbansa wa hum bi hamra al-asad suna nan dai a wannan wuri ina hamra al-asad fa akhbarahum bil ladhi qala lahu abu sufyan sai wannan mahaya wato wannan gungu wannan runduna ko wannan abin nan group na mutanen Abdul Qais suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda Abu Sufyan ya fadi cewa gashi nan sun yi runduna za su juyo kuma za su kawo hari Madina wa qalu suka ce to anan sai ya dauko ayoyin da aka saukar akan wannan munasaba din a cikin suratu Ali Imran inda Allah madauki ke cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to wannan an saukar da ita ne a wannan gurin a innan nasa qad jama'u lakum innan nasa nan ana nufin suwa ana nufin mushrikai cewa waɗannan mushrikai Abu Sufyan da mutanansa suna nan fa jama'u sun tattaru lakum domin ku ma'ana za su kawo muku hari fakhshawhum to ku ji tsoron su fa kar ku fito wannan fitowar da kuke cewa za ku fito amma me ya faru fazadahum ai zadal muslimina qauluhum dalika imanan qauluhum nan ana nufin ar-rakbu maganar waɗannan mutane sai zadal muslimina ya ƙara wa musulmi imanan imani maimakon su raunana su imani suka ƙara suka ce ah to ayi mana ai dama abin da muka fito kenan domin sa yau wa qalu hasuka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma madalla da shi a matsayin mai kula da lamarin mutane fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka juye baya da ni'ima daga Allah wa fadlin da kuma falala lam yamsashum su'un babu wani mummunan abu da ya shafe su wattaba'u ridwanallah suka bi yardar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu dhu fadlin azim Allah kuma ma abucin falala ne babba wannan aya an saukar da ita a wannan munasaba din la'alla na san kun san wannan a tafsiri aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hamra'il asad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama a hamra'il asad ba'da maqdamihi yawm al ahad bayan ya zo ranar lahadi ya zauna al ithnain wal thulatha wal arba'a ya zauna a wurin kwana uku da ran litinin da talata har laraba 9 ga wata da 10 ga wata da 11 ga watan shawwal a shekara ta uku bayan hijira thumma raja'a ila al-madina sannan ya koma zuwa madina ma'ana dai waɗancan mutane ba su taho ba tunda sun gamsu da labarin ma'abad da ya basu shi ma so yake kawai Abu Sufyan yayin nasa irin dabarar dan ya tsoratar da musulmi kar su taho sai zama kowa ya zauna ba wanda ya fito in gane suka ci gaba da zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwana uku domin zaman kuma fa'idar da ba al'ada ce sananniya idan aka zauna in aka ci nasara a yaki ko ka biyo wani baka same shi ba ko an biyo wani wata runduna ba a same ta ba akan zauna a wuri ai kwana uku dan tabbatar da cewa hari kuma bai sake dawowa ba to wannan alama ce ita ma ta cin nasara idan haka yana cikin abubuwan da zamu zo mu karanta nan gaba da ya ambata mana alamun cewa waɗancan mutane ba nasara suka ci ba su kafirai to shine sai yake cewa thumma raja'a ila al-madinati sannan ya komo zuwa madina wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla ar-ruju'i ila al-madinati aba azzat al-jumahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama abu azza al-jumahi mun karanta labarin wani mutumin a baya lai an dai manta wa huwa alladhi kana qad manna alayhi min asara badr lokacin da aka yi yakin badar ba an kama kamammu ba daga cikin mushrikai da yawa waje mutum 70 annabi sallallahu alaihi wasallama me akai a lokacin ai ya ce kowa wanda duk yake da wani abu na dukiya a makka ko yake da ƴan uwan da za su biya fansa a madadinsa to ya aika makka a kawo wata dukiya domin a fanshe shi sai ya tafi gida an yi wannan ko wasu kuma saboda talaucinsu ba su da komai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu baiwa shine ya yi musu manni shine ya yi musu baiwa a ce ku tafi an yafe muku to daga cikin su akwai wannan Abu Azza al-Jumahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe masa an ce je ka amma kuma da ya tafi yawa li faqrihi saboda talaucin sa wa kasrati banatihi saboda yana da yaya mata da yawa kuma talaka ne bashi da komai sako mai yaya mata agun laraba dama abin tausayi ne bashi da yaya maza da zasu taimaka masa agun kowa ma yaya mata ne kawai da shi bashi da maza yawa domin bashi da wanda zai karfafi taimaka masa wajen gudanar da gida to saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe masa ala alla yuzahira alaihi ahad da sharadin cewa shine ala an da sharadin cewa la yuzahira alaihi ahadan ba zai taimaka wa kowa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da ya ce masa to je ka amma da sharadin kada in ji ka take taimakawa mushrikai in za su yaki da mu musulmi mun karanta wannan a baya ko walakinahu nakafa sai dai wannan mutumi ya walwale alƙawari wa gadara yayaudara fa harrada an-nasa sai ya zaburar da mutane ya gwarzantar da mutane bi shi'irihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam da wata waka da yayi ai mun karanta wannan kun manta wani mutumi da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe masa amma duk da haka da ya koma yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam waki na zambo to shine wannan sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi mun gane wannan shi kamar aslafna kamar da dai ya wuce muka karanta a baya wa kharaja li muqatalatihim fi uhud sai gashi ya sake fitowa tare da yaƙar musulmi ya yaƙi musulmi tare da mushrikai falamma akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi qala sayyisi shi mutum yace ya muhammad aqilni ya muhammad ya fe mini man ka sake kyale ni shine aqilni ya qala shine ka kyale mutum ka sauke ba akwai ta ababin ciniki ko qala an ana bin mutum wani abu da wani nauyi sai ka sauke a kansa kai ka dauki nauyin abun tahammuli yawa to yace ko kai ko kun kulla ciniki za ku yi ka ce ka janye ka fasa duk ana kiransa da wannan lafazi na iqala to nan aqilni dai abin da ke nufi ka yafe mini man yauma ka sake saki na in sake komawa gun iyali na wamnun alayya ka sake min wannan baiwa da kai min irin ta yakin badar wada'ni li banati ka banni in koma gun iyayana mata wa utika ahdan alla a'uda li mithli ma fa'altu na sake na baka alƙawarin cewa ba zan sake koma in aikata abin da na aikata a baya ba faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamsah aridayka bi makkata ba'daha ba za ka sake shafar wato sajanka ba a makka bayan yau din nan ma'ana daga yau ba kai da sake taba kumatinka ka shafi sajanka arida shine ake nufi da saje yau ma'ana rayuwarka daga yau ta kare ba dai a kyale ka ba khada'ta muhammadan marratayn sau biyu ka yaudari muhammad la yudlagu almu'minu min juhrin marratayn ai ba a wato saran mutum mumini a sare shi daga wani rami guda daya sau biyu baya yiwa sara irin na mashiji ko ramin kunama ka sa hannunka ta harbe ka ka cire kuma ka sake mai da hannun a sake abin nan sake harbin ka to baka da dabara mumini ko bai kamata a yi masa haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan thumma amara zubaira aw asib ibn thabit sai ya umarci zubair fa daraba unquhu aka sare masa wuyansa take anan saboda ya yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sauku kada a saba ai ka mai da mutane wawaye in har ma aka sake kyale ka tafi an san kuma ba hakura za kai ba wannan kenan a wannan gurin akai wannan ahmara al-asad kama hakama bil i'dami ala jasusin min jawasis makkah hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukuncin kisa shine al-hukm bil i'dam wannan shi malamar larabcin zamani ne yawa ma'ana hukuncin kisa a ce an yanke hukuncin kisa ga mutum shine al-hakam hukima alaihi bil i'dami a rasa shi yawa akan wato yayi hukuncin a kashe wani jasusin shi ma daga cikin jawasis makka wato ɗan leƙen asiri daga cikin masu leƙen asirin makka wa huwa muawiya ibn al-mughira ibn abil as shine muawiya dan gidan mughira dan gidan abil as jadd abdul malik ibn marwan li ummihi shine kakan abdul malik dan marwan daga cikin khalifofi na banu umayya da zasu zo daga baya za mu ji labarin su daga baya a kakansa ne ta wajen uwa shine mahaifin uwarsa shi wannan mutumi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a kashe shi a wannan rana wadhalika annahu lamma raja'a al-mushrikuuna yawma uhud yayin da mushrikai suka dawo bayan yakin uhud ranar yakin uhud ja'a muawiyatu hadha wannan muawiyan sai yazo ila ibn ammihi usman ibn affan yazo gun usman dan affan da yake dan ammin sa ne shi ma radiyallahu ta'ala anhu fasta'amana lahu usman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai usman ya neman masa a bashi aminci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aminahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi baiwan tunda usman ya roka yace to shikenan a kyale shi ala annahu in wujida ba'da thalathin qatalahu da sharadin cewa amma bayan kwana uku in ya sake ganin sa zai kashe shi don haka ya san inda yayi falamma khalatil madinatu min aljaysh alislami yayin da madina ta zama ba kowa daga cikin rindunar musulmi a cikinta aqama fiha akthara min 30 sai ya zauna dai domin an kama shi ne yana liken asiri zai kai wa mutanen makka da aka kama shi aka hukunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan hukunci sai shi ya nemi Uthman bin Affan tunda suna da alakar jini da shi kun san a lokacin tunda da mafi yawan mutanen makka banu umayya sun fi karfi tunda a wannan lokaci su ne Abu Sufyan shine shugaban su a lokacin yawa tunda su ne da karfi da suka zo aka kama wani nasu sai suka nemi taimakon Uthman bin Affan ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe wannan mutumi ayi masa baiwa a kyale shi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan an bashi amma kada ya zauna a Madina har ya wuce kwana uku in muka sake kama shi a Madina bayan kwana uku za mu kashe shi mun gane wannan to sai bayan an fita yakin Uhud da aka fita ba rindinar yaki ashe shi yana nan wannan mutumin ya zauna a Madina bai fita bai bar garin kafin bayan kwana uku ko kafin kwana uku ba ya ci gaba da zama da fatan kuna gane abin yawa fiha ayawa shine yace aqama fiha akthara min 30 ya zauna a Madina fiye da kwana uku ya tajassasu li hisabi quraish yana yin tajassusi yana leken asiri domin maslahar quraishawa falamma raja aljaysh yayin da rindinar musulmi suka dawo Madina kharaja muawiyatu hariban sai aka ganshi ya fito daga Madina yana gudu shi wannan muawiya dan gidan al-mughira muna ganewa fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn haritha a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci zaid ibn haritha wa ammar ibn yasir da ammar ibn yasir fata'aqabahu hatta qatalahu suka bi bayan sa sai da suka shi domin me ya saba abinda aka yi da shi cewa tunda an yafe masa ya fita daga garin nan bayan kwana uku to bai fita ba yana nan yana kwasan labari zai kawo kafire kun ga hukuncin har yanzu wanda aka yarjejeniya gare shi ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam baya zalunci duk wanda ya bada umarni a kashe shi za ka cewa ya cancanci hakan ne wancan kun ga baiwar da aka yi masa aka ce kar ya sake hada kai da mushrikai ya koma hadda waka ta zambo waƙar zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba abin da za a yafe bane ballantana ma har ya sake biyo su ya fito a yi yaki tare da shi a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kisan sa ba kisan zalunci bane cewa aje a kashe shi hakanan wannan shi kuma ga abin da aka yi masa ga yaudar da ya sake yi an yi alƙawari kada ya zauna ya fita amma ya ki fita har sai da aka dawo aka ganshi yana gudu aka bi shi aka kama wa mimma la shakka fihi anna ghazwata hamra al-asad to yana cikin abin da babu kokonto a kansa cewa wannan yaki na Hamra al-Asad laysat bi ghazwatin mustaqillati ba yaki ne na kashin kansa ba ko mun lura da yadda abin ya faru wa inna ma hiya juz'un min ghazwati Uhud wannan yaki wani bangare ne na yakin Uhud ne ba a karasa shi ba dan haka kawai dai kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya dawo Madina ya kwana sannan ya sake fita shi yasa aka kira shi wata gazuwa domin gazuwar dama shine fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba joni yake tare yake da yakin uhud ne aka karasa shi yanzu da fatan kun gane abin da ke nufi yawa yace wata timmatul laha ciko ne na yakin uhud wa safhatun min safahatiha wani shafi ne wani falle ne shi ma na wato yakin uhud aka karasa jinsa a wannan karo yace tilka hiya ghazwatu uhud wannan shine yakin uhud to dole mu tsaya anan saboda lokacin ba zai isa mu ci gaba ba ko haka ne minti biyu to abin da yake nufi dai in mun ci gaba da karantawa wannan ba za mu kare ba kuma abin da zai tattauna mana anan shine darussan da suke cikin wannan yaki na uhud me aka samu a yakin uhud nasara ce ko faduwa ce shi yasa yace tilka hiya ghazwatu uhud wannan shine yakin uhud menene kuma aka samu a bayan sa me sakamakon sa me aka ci na nasara ne ko rashin nasara shine zai fada mana anan kuma malamai a sira da yawa sun yi rubutu wasu a cikin littafin sira kaman wannan din da manya matan baya sun tattauna akan wannan matsalar dama wasu kuma sun yi rubutu ma na musamman akan wannan matsala har a zamanin yanzu a cikin wanda suka dan rubutu duk da ba mai fadi bane ba mai yawa ba malam Abdul Muhsin Al-Qasim mai littafin khutuwatun ila sa'ada yana da rubutu da yayi akan yakin Uhud nasara ce ko kuwa ba nasara bace ya fito da hikimomi la'alla in ban manta ba darasin mu na gaba zamu zo da wani abu daga cikin wannan mu ƙara akan abinda shi wannan malami ya faɗa mu kara jin fa'idar da aka samu ko kuma darusan da aka same su a cikin wannan yaki na Uhud wanda muka dade muna karanta maganganu akan sa tun kafin Ramadan da har zuwa wannan lokaci din da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa ya sa mu dauki halaye da dabi'u da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan abin da muke karantawa na rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya kara tabbatar da mu akan hanyar sa har zuwa ƙarshen rayuwarmu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin muna addu'a ta musamman ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda suka rasu Allah madaukaki ya gafarta musu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda Allah ya jarrabe su da kowanne irin jarabawa ta wata cuta a jikin su muna roƙon Allah madaukaki ya ba su lafiya Allah ya kade musu ita Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da kwanciyar hankali duk abin da zai daga mana hankali Allah ya kade shi dukkin tsakin tsada ake yi dan a dagula lamarin wannan ƙasa ta mu muna fata Allah madaukaki ya hana wannan lamura Allah kada ya bawa masu kin tsakin tsannan nasara Allah subhanahu wataala ya hana zuciyar su ta hadu wuri guda a duk tattaunawar da za a yi a kawo mana hargitsi a wannan ƙasa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk ya ayi hakuri